إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحثهم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مدونا صافيات الاتنين عشرين ده حدوغة رمضان الشيكرة تدبو ليلة عري حدود أربعين ده شدا هجر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ده مكز ومدينة وان ده دي ده عشرين ده حدوغة أخوة الشيكرة تدبو بي ده عشرين ده بير من لادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Rusaitu a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka. Ya tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka wa malam da gidan aljannatul firdaus amin. Allah ya saka mana baki da. Yace malam tambaya na shine menene matsayin maganin ko sa maganin ido dake zuwa makogoro idan aka diga da azumi ba laifi da maganin ciwon kunne da maganin ciwon ido da turaren wuta da makilin da ake goge baki da kwalli da ake sawa duk wanda yake zuwa makogoro ana jinsa baya bata azumi. Tambaya ta biyu, sai kuma shafa maganin zafi a jiki mai shiga jiki mai matsayinsa da azumi shi ma babu laifi. To sannan mai tambaya ta gaba ta ce mafarkin Allah fa nayi mafarki ne Allah na ce min nayi addu'a sosai akan wani abu dake damuna, akwai hukuncin irin wannan? To wannan tambayar zan amsa ta kai tsaye daga littafi.
Na'am, ba da laga.
Mafarkin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yana yiwa a musulunci. Kuma akwai misalai, akwai bayanai da malamai suka ƙara wanda hakan idan mun ji zai iya sa mu fahimci yadda mas'alar take da kyau. الإمام النووي أجين شرح صحيح مسلم ياكاو مغنر القاضي إياب واندشي ما يأيتني أجين ناس شرح صحيح مسلم القاضي إياب يكي چوا اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. Duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa zai yiwu mutum ya mafarkin Allah a bacci, kuma mafarkin ingantaccen mafarki ne. To sanin Imam al-Baghawi a cikin littafin Sharhu Sunna ya hakaito maganar magabata cewa ru'yatullahi fil manami ja'izatu, mafarkin Allah a bacci ya halatta ko yana yiwuwa. Sai yace fa in ra'ahu, idan mutum yayi mafarki ya ga Allah a mafarki, fa wa'ada lahu jannatan aw maghfiratan aw najatan minan nari, sai Allah ya masa alƙawarin zai bashi aljanna ko zai yafe masa ko kuma zai tsiratar da shi daga wuta. Fa qawluhu haqqun wa wa'aduhu sidqun, alƙawarin Allah gaskiya ne kuma Allah baya saba alƙawari. Da haka malamai suka ce kamar albishir ne ake masa cewa shi dan aljanna ne. Wa in ra'ahu, idan kuma mutum yayi mafarki a bacci ya ga Allah, yanzuru ilaihi, Allah yana kallonsa kawai, sai yace fa huwa rahmatuhu, wannan alama ce ta Allah zai masa rahama. Domin wanda Allah ba zai masa rahama ba zaka ji yana cewa ba zai kalle su ba. To amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya kalle shi, to alama ce ta jin kai. Sai yace wa in ra'ahu mu'ridan anhu, idan kuma ya ga mafarki ya ga Allah amma Allah ya ki saurararsa ya ki kallonsa, to fa huwa tahdhirun min adh-dhunubi, wannan gargadi ake masa akan wasu zunubai da yake aikatawa sai ya daina. لقوله تعالى سبب فدن الله مدعوكين سركي أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم شواء إنهم ما سوانا الله مدعوكين سركي أباس دربو ألاهرا كما الله بزيما قنا دسوب كما بزيكا ليسوا أما وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا idan kuma a mafarkin yaga Allah ya masa wata kyauta na abubuwa irin na duniya fa akhadahu kuma ya karba to fa huwa bala'un wa mihanun wa asqamun malamai sukan fassara wannan mafarkin da cewa wani bala'i ne zai same shi wasu jarabawoyi ne na rayuwa za su tunkaro shi wata cuta ce za ta zo ta dabaibaye shi tusibu badanahu wadda za ta shafi jikinsa ya'zumu biha ajruhu wanda Allah zai girmama ladansa sakamakon wannan musiba la yazalu yattaribu fiha ba zai gushe ba yana kai kawo a cikin wannan musiba hatta yu'addihi ila rahmati haka karshe sai ta zama ita ce sanadiyar mutuwarsa kuma zai koma zuwa ga rahmar Allah wa husnul aqiba zai kyakkyawan karshe yace Imam Ahmad dan Hanbali yayi mafarki da Allah ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da yawa da yawa so daka dai wannan yana yiwuwa so daka idan mutum yayi mafarki da Allah to wannan mafarkin malamai sun ce ya inganta kuma ana yi masa fassara to wannan kadan ne daga cikin misalai muka kawo shi mai wannan ita mai wannan tambayar abinda take cewa ta ce mafarkin nata Allah ya ce da ita ta yi ta dage da addu'a domin a kyautata zaton wani alkhairi ne shi ma domin dai addu'a ibada ce ita kuma ibada ta kan zo wa mutum da alkhairi qul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya sa mu dace
amin
a karatunmu na jiya in ba manta ba mun tike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wato fadin Allah kuma sadaqana humul wa'ada fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakana al musrifin to da kai yau zamu tashi farkon aya ta 10 fadin Allah madaukakin sarki laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum kuma wannan shine darasinmu na 21 a tafsiri na iyaye mata na wannan shekara me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
الله يقول لقد حقيقة أنزلنا من سوكر إليكم زوا غريكو هو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم kitaban mun saukar muku da wani gawartaccen littafi wanda shine alqur'ani fihi zikrukum wanda a cikin sa daukaka ku take afala taqiluni yanzu ba ku da hankali ko ba za ku hankalta ba kalmar kitab kamar yadda muka faɗa anan alqur'ani yake nufi kuma al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake magana da su anan to daka Allah ya saukar mana da littafi wanda shine alqur'ani duk wani abu da muke bukatuwa zuwa gare shi na addini akwai shi a ciki kuma wannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da su waɗansu kuma ya hane mu gabaran aikata su to aiwatar da su a rayuwar mu shi yake ba mu daukakar duniya da daukakar lahira domin Allah madaukakin sarki yakan daukaka mutum da wannan addini ne kamar yadda kuma idan mutum ya bijire masa yake yin addinin to sai Allah ya kaskantar da shi a duniya da kuma a lahira shi yasa sayyidina Umar yake faɗa kunna qauman azilla afa azzalallahu bil islam fama habtagaina al izzata bighairihi azallana Allah mun kasance mutane ba kowan kowa ba sai Allah ya zo ya daukaka mu ya darajta mu da musulunci to daka idan muka ce ba za mu bi annan addini ba muka bijire masa to mu sani Allah zai kaskantar da mu daukakar kyamace ta bi addinin ta haka ma daukakar da namiji wayewarki shine ki bi addinin ki ci gaban ki shine ki bi addinin ki zaman lafiyar ki shine ki bi addinin ki daka dukkanin daukaka tana cikin bin Allah kamar yadda kuma dukkanin kaskanci ya tattara a cikin sabawa Allah duk wani abu da za a kira shi da suna wayewa ko ci gaba amma sabon Allah ne to wallahi ba wayewa bane ba ci gaba bane ci gaba ne amma irin na mai hakan rijiya yayi zurfi a ƙasa ya shiga rami amma yana ya ci gaba to da ka mu sani daukakar mu tana cikin addinin mu karki yadda a ce wai wayewa shine sai kin tafi tsirara in kina sa hijabi a baki waye ba karki yadda a ce wai wayewa shine sai kin dauki dabi'u miyagu na turawa ta fuskar bukukuwan su na shekara ya zama duk abin da suke yi kina yi wannan kuskure ne babba zaka ga da yawan musulmi suna biye wa turawa suna biye wa kafirai a abubuwan da in ba su yi wasa ba za su kai su zuwa ga wuta kaga dan musulmi yana murna wai birthday birthday abin da kiristoci ke yi ko kaga an zo biki rigar da amarya za ta sa irin rigar da kiristoci suke sa ne a coci kuma wai wannan duk ana da awar cewa wayewa ce wannan ba wayewa bace ba ubangiji madaukakin sarki ya hane mu koyi da su kuma ya ce duk mai koyi da su a lahira tare da shi za a tashe su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ya ku waɗanda suka yi imani ka kurgi yahuda da nasara a matsayin masoya a matsayin abun koyi a'a ubangiji yace duk ko wanda ya rike su daga cikin ku a matsayin masoya a matsayin abun kwaikwayo to fa innahu minhum yasani ya zama dan cikin su a lahira tare za a tashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to a lahira tare za a tashe su Allah ya tsare mu da ka daukakar ka tana cikin bin addininka kai musulmi daukakar ka tana cikin ruko da alqur'ani daukakar ka tana cikin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ma'anar kalmar zikir fihi zikrukum abdullahi dan abba zai ce ai sharafukum daukakarku ba yadda za a yi mutun ya rike alqur'ani ya kaskanta duk wani abu da ka hada shi da Qur'ani sai kaga ya ƙara albarka saboda Qur'anin yana da albarka duk abin da ya manne da shi sai yayi albarka idan kai lauya ne kuma mahaddacin Qur'ani sai kaga kai fice a cikin lauyoyi idan kai likita ne mahaddacin Qur'ani sai kaga kai fice a cikin likitoci idan dan kasuwa ne kana ruko da alqur'ani kana yawan karanta shi sai Allah ya sa maka albarka sai ka zama na daban a cikin mutane wannan alƙawarin Allah ne duk abin da ya manni Qur'ani to sai darajarsa ta daukaka domin daukaka a cikin Qur'ani Allah ya sata manzon Allah bai da wata daukakar da ta wuce Qur'ani da Allah ya bashi da Allah yake so ya girmama shi ya mutunta shi sai ya zabe shi ya bashi Qur'ani sai ya zama yafi dukkan sauran annabawa to haka ma al'ummarsa da ake so a daukaka ta sai aka saukar mata da mafi daukakan littafi shine Qur'ani da wannan ya sa tafi kowace al'umma daukaka shine Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun shi wannan qur'ani shine daukakarka kuma shine daukakan mutananka kuma da sannu zamu muku tambaya akan sa so da ka lalle mu rike alqur'ani hannu bibbiyu mu dage wajen koyan sa bayan imani da shi mu dage wajen iya karanta shi sanin ma'anonin sa kokarin yin aiki da shi da kuma kokarin yada sakon sa a cikin al'umma wannan shine yake jawo mana daukaka wannan shi yake jawo ya zama mun fi kowa manzo Allah a hadisi inga tace ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyanku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake koyar da shi ga wanin sa wannan shine lambar daukaka da lambar girma da dan adam yake samu cikin wannan al'umma wacce ta dare ta kowa da kan kula da wannan wata rana sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lokacin yana shugaban kasa na musulmi na musulunci na duk duniya baki daya sai yazo aikin haji ko umra sai ya gamu da wani gwamnan sa yazo shi ma aikin haji ko umra amma gwamnan bai rubuta masa takardar neman izini ba wanda a ka'ida idan gwamna zai yi tafiya a wancan lokacin sai ya rubuto takarda zuwa ga shugaban kasa ta neman izini cewa zan yi tafiya zan aje aiki na kwana kaza amma ga wanda nake so in bari ya zama acting to idan shugaban kasa ya yarda sai ya ce to shikenan ka tafi ka sa wannan din ya zama shine mai rike maka in kuma shugaban kasa bai yadda da wannan ba sai ya ce masa to kasawa ne ko kuma muturowa ne ga wannan nan mun turo ya rike kafin ka dawo to shi wannan gwamnan bai sanar ba bai komai ba kawai ya taho yana tawowa aikin haji ne ko umara ya gama dawafi kawai sai suka hadu da sayyidina Umar a gindin Ka'aba to shine sai sayyidina Umar yake tambayar sa yace a'a ya akai ka taho kuma baka nemi izini ba sai yace ranka ya dade ayi hakuri lokaci ne ya kure sai yace to shikenan tunda lokaci ya kure yanzu wa kabari magajin gari acting governor wa kabari wanda zai rike maka garin kafin ka koma sai yace ai na sa wani mutum sunansa Abdurrahman ibn Abaza to shi Abdurrahman ibn Abaza bawa ne to a musulunci ko kuma su a wajen larabawa aibi ne a ce wai bawa shine shugaba yana jagoranta yaya to shine sai sayyidina Umar yake ce masa ya zaka dauki bawa ka dora shi ya zama shugaba akan yaya to shine sai shi gwamna yake ce wa sayyidina Umar yace to ai ranka ya dade mahaddacin Qur'ani ne masanin Qur'ani ne to shine sai sayyidina Umar yace lalle manzo Allah yayi gaskiya inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akhari Allah yayi alkawari sai ya daukaka darajar wasu mutane da wannan littafi ma'ana wanda suka yi imani da shi suka yi riko da shi suka koye shi suke bashi kulawa to Allah yayi alkawarin su ma sai ya daukaka su su ma sai ya basu kulawa su ma sai kaga sun yi fice a rayuwa wa yad'u bihi akharin kuma Allah yayi alkawari sai ya kaskantar da wasu mutane sanadiyar wannan littafi wadanda suka ki imani da shi ko suka ki kulawa da shi ko koda sun yi imanin da shi amma ba su damu da shi ba ka samu musulmi sai shekara bai karanta Qur'ani ba wata biyar wata shida Qur'ani yayi kura a gidanki yayi kura a ɗakin ka malamai suka ce duk mutumin da kaga Qur'ani yayi kura a ɗakin sa alamar baya karanta kenan to zuciyar sa kurar dake cikin ta yafi kurar dake kan Qur'ani saboda ita daudar zuciya Qur'anin da kake budewa kake karanta shi yake goge maka ita to in dai Qur'ani ka bashi yayi kura baka karantawa to ka sani kurar da take cikin zuciyarka da daudar dake cikin zuciyarka ta fita wannan kuma kamar yadda mun sha fada duk mutumin da yake karatun alqur'ani kullun zaka same shi cikin lafiya amma duk mutumin da baya karatun alqur'ani kullun zaka same shi cikin kunci lafiya ba dole ne ta zama ta ishe shi ba wani kullun yana cikin hadiye-hadiyen kwayoyi wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu maida hankali mu a matsayin mu na musulmi mu daina sakaci da shi lalle mu rinka karanta alqur'ani mu rinka yin bitarsa mu rinka yin kokarin aiki da shi bayan sanin ma'anarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya karanta harafi daya ta na Qur'ani za a bashi lada daya shi kuma din lada daya Allah yana ninka shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sai manzon Allah yace wala aqulu alif lam mim har amma fa ba nace da ku alif lam mim harafi daya bane a'a walakin alifun harfun lamun harfun mimun harf idan mutun yace bismillahir rahmanir rahim kadai alif lam mim ya karanta harafi uku lada 30 kenan to kaga ko wace ibada ce zaka samu lada a irin wannan kankanin lokaci mai tarin yawa haka in ba karatun alqur'ani ba da haka dan haka mu maida hankali wajen karatun alqur'ani a ranar lahira Allah madaukakin sarki zai yi hukunci ga mutanen da ba sa karatun alqur'ani lokacin da annabi zai kai karasu gaban Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo zai ce ya ubangiji dawana dawane dawance dawance cikin al'umma ta suna cikin wanda suka kaurace wa qur'ani ba su damu da shi ba ba sa karanta shi sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kwantar da hankalinka kowane annabi mun sa masa makiya mujrimai da aka kin karatun alqur'ani yana daga cikin kiyayya ga annabi yana daga cikin mujrimanci criminality ma'ana manya-manyan laifuka da aka ya yan uwa mu kiyaye musamman iyaye mata kuna da yalwan lokaci da za ku bawa kanku dama wajen ku karanta alqur'ani ba kaman namiji ba maza suna da uzururruka da yawa sama da naku sannan kuna da baiwa ta hadda yanzu ku je duk makarantun islamiyya za ku gani in dai an ce za a yi sauka daliban nan goma ne to sai ka taran mata ne takwas saboda mata suna da yalwar lokaci in dai kaga an ce an haddace Qur'ani a makaranta dalibai goma to insha Allah sai ka samu mata su ne shida ko bakwai saboda baiwar kwakwalwa da Allah ya ba su to amma da yawan mata sun maida kwakwalansu na sauraron kide-kide da waƙe-waƙen zamani a madadin haddace Al-Qur'ani ɗan kaɗan ne daga cikinsu suka damu da wannan Nana Aisha tana cewa abun mamaki mace ta kai shekara 30 wai bata haddace Qur'ani ba saboda ita Aisha bata kai wannan shekarun bata haddace Qur'ani aka ce saboda me tace saboda muna da saukin al'amura ba kaman maza ba Aisha tana faɗar wannan fa a zamanin da babu blender babu grater komai suna yin sa ne manually daka da surfe da nika amma duk da haka tace mu muna da saukin uzurruka ba kaman maza ba tace idan mace ta ga dama duk shekara wata 12 sai ta haddace izu biyu tace kaga lokacin da za ta kai shekara 30 ta hada me ta hada 60 ko wannan shine abin da ya kamata to daka dai ubangiji yace wa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun saukar muku da littafi a cikin sa daukaka ku take yanzu wani yana ganin duk abin da kake da shi tunda baka hadda baka da digiri a America a Ingila baka je kasa kaza kai karatu ba kawai Qur'ani ka haddace to yana ganin kai baka waye ba to Allah yana nuna mana ƙarya ne wayewa tana cikin me tana cikin sanin Al-Qur'ani da iyashi daukaka tana cikin sanin Al-Qur'ani da iyashi amma musulunci ya yarda da dukkanin wani abu da zai amfane ka kai shi a rayuwa ya zama ka kware a ilimin zamani kuma ka kware a ilimin addini duk abin da zaka sani na ilimin zamani in baka san addinin ka ba kai jahili ne duk abin da zaki iya a rayuwa in baki iya karatun sallah ba kin yi asara to da ka mu sani cewa lallai ilimin Qur'ani abu ne mai matukar muhimmanci duk wata certificate da zamu yi a duniya da mun mutu shikenan sun daina aiki amma ko haddaka da kai ta Al-Qur'ani za ta bi ka har kabarinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin yadda Qur'ani yake zuwa yana ɗebewa mai shi kewa a cikin kabari irin yadda surorin Al-Qur'ani kowace ga falalarta annabi ya ce akwai wata sura mai aya 30 a Qur'ani wani yana yawan karanta ta duk dare da ya mutu za a yi masa azabar kabari surar ita ta hana a yi masa azabar kabari ta cece shi ita ce suratul mulk tabarakal ladhi biyadihi al mulk to haka nan manzo Allah ya gaya mana da azumi da Qur'ani suna cetan masu yawan yin su a duniya a gobe kiyama as-sawm wal qur'an yushaffi'ani lil 'abdi yawm al qiyama azumi da karatun Qur'ani suna cetan mai yawan yin su a duniya a ranar lahira shine manzo Allah ya ce azumi zai zo ya ce ya rabbi mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawa fa shaffi'ni fihi Allah ni na hana shi cin abincin sa ni na hana shi biyan bukatar sa ta sha'awa saboda azumi Allah ka bani cetan sa to haka nan Qur'ani zai zo ya ce ya rabbi mana'atuhu an-nawma bil-layli fa shaffi'ni fihi ya Allah ni ne ta hana shi baccin sa da daddare ka bani cetan sa domin yana daga cikin lokutan da ake morar Qur'ani shine cikin dare ka tashi kai tai qumil layla illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila to da haka manzo Allah ya ce fa yushaffa'ani duk sai a basu cetan masu su sai su kai su aljanna Allah ka cece mu da cetan alqur'ani ibn kasir ya ce hadhihi ni'matu abin nufi wannan ni'ima ce wa tatalaqawnaha bil qabuli kuma lallai ya kamata ku karbe ta hannu bibbiyu kamar yadda Allah yake wa innahu la dhikrun lak wa liqaumik wa sawfa tusalu sai Allah ya ce mi
wa kam qasamna qaryatin kanat wa kam qasamna qaryatin kanat qadimatan wa ansha'na ba'daha qawman akharin falamma ahassu ba'sana
mm to yana daga cikin fa'idoji na yawan karatun alqur'ani aljanu ba za su taba zama a gidanki ba zai wahala ka ga me yawan karatun alqur'ani wai aljanu sun shiga jikinta a to amma da yawa wadansu suna da sakacin karatun alqur'ani sai aljanu sun zo sun bige su kuma sai a ce su zo su rinka yi kuma ba za su iya ba saboda lokacin da ka bari sai da aljani ya shiga jikinka to duk wani kokarinka da ile maka shi zai rinka yi kasala zai rinka sa maka to da ka lalle dai mu rinka yawan karatun qur'ani kuma mu rinka yawan kunna shi a cassette a gidajenmu muna ji mu rinka sa shi a mp3 mu rinka sa shi a memory na waya kullun ki rinka playing din suratul baqara a gidanki ta kwana tana yi don Allah da duk wani shedanci dake gidan ko sihiri ko tsafi ko wani turan aljani insha Allah ba zai samu zama a gidanki ba dan cikon fa'ida na kare mana wannan bayani ubangiji yace wa kam qasamna min qaryatin kanat zalima da yawa daga cikin alqaryatun da muka halakar wanda sun kasance azzalimai ma'ana mun musu gargadi basu ji ba muka halakar da su to wannan ita ce ka'idar Allah in an ce kai kaki ka bari ka ki bari to Allah zai yi maganin ka sawa'an a matsayin ka na kai kadai ne ko a matsayin ku na da yawa ne ko a matsayin ku na al'umma shine Allah yace ku sani fa akwai da yawa daga cikin alqaryatu garuruwa burane mutane da akai a baya a tarihi ubangiji yace qasamnaha da muka karya gadan bayan su muka halakar da su saboda me kanat zalima sun kasance azzalibai wa kadhalika akhadha rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid daman haka kamun Allah yake idan ya kama ka kana aikata zalunci to ba za ka ji da dadi ba mana kana laifi aka ce ka bari ka ki to ka kiyaye in Allah ya tashi kama ka ko ka ya kamata kai wani abu ba ka yi aka ce kai ka ki to ka kiyaye idan Allah ya biyo ka Allah ya baka lafiyar da yanzu za ka yi masa da'a sai ka ki to in baka wasa ba zai zo ya kwace lafiya Allah ya baki damar da zaki abin alheri kika ki to sai zo ya kwace damar sai ya ba wani to ya kamata duk lokacin da muke cikin hayyacinmu mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya so mu da alkhairi ne da aka mu yi kokari mu amfani da damar da ya bamu ta lafiya ce ta wadata ce ko ma dai ta mece ce wajen mu masa bauta to da aka mu kiyaye kwarai da gaske ibn kasir yace hadhihi sigatu takthirin kalmar wa kam min qaryatin kam din nan siga ce wacce take nuna abu da yawa ya faru domin lafazin kam kamar yadda na gaya mana a baya iri daban-daban ce akwai kam wacce ake tambaya da ita kam istifhamiya ismul istifham kamar a ce kam haza nawa ne wannan kam sa'a karfe nawa yanzu bi kamishtaraita nawa kasiya to sannan kuma akan ce kam da yawa wannan ita ce kam masdariya allati tufidu takthir kam ce wacce take nuna abu ya faru da yawa to da ka irin wannan ita ce anan kamar fadin Allah madaukakin sarki wa kam ahlakna min alqurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira da yawan alqaryatun da muka halakar bayan mutanen annabi nuhu sun shude kamar fadin Allah madaukakin sarki fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid fa ka ayyin da yawa da yawa min qaryatin na alqaryatu ahlakna hada muka halakar kaga daidai da wa kam qasamna min qaryatin kenan to da ka dai wannan kam ce khabariya allati tufidu at-taksira ubangiji yace da yawa mun halakar na da alqaryatu a lokacin da suke aikata zalunci to shine ba haushe yake cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah gane gaba ake ganin zurfin ruwa idan mutun yana da hankali sai yake aikata wani laifi sai ga me irin wannan laifin nasa wata musiba ta sauka gare shi to ya sani fa shi Allah yake wa wa'azi sau da dama wannan yana faruwa kuna aikata laifi kai da wani sai kaga shi wani bala'i ya sauka masa to idan kana da rabon shiriya kai tun daga nan sai ka daina amma idan mutum bai da rabon shiriya wani sai kaga ya ci gaba dai to shine malamai suka ce wannan yana daga cikin alamar tabewa shi mai imani da wata musiba ta samu wanin sa sai tai masa wa'azi amma shi mara imani mara rabo dan musiba ta samu wanin sa baya daukar izina sai rinka ganin ai shi ma wancan rashin mayansa ne da yana da wayo da ba abun bai same shi ba wanda kuma ƙarya ne ba wani wayo kawai kai ne Allah yake son ka da alheri amma ka kasa ganewa yanzu da yawa zaka samu waɗanda suke yawace-yawacen zinace-zinace maza ko mata abokan yin su sai su tuta ed sakama su amma a madadin su su tuba su dena sai shedan ya rinka riya musu ai ba ta kula da kanta ne ba ta shan yan kwayoyin kare kai ne ba a amfani da kaza ne wannan duk maganar banza ce ko kuma kaga wasu suna aikata fashi da makami ko bandit ko kidnapping sai a kama wasu daga cikin su a madadin su su zo su tuba su dena amma sai su ki to har sai su ma abin ya zo ya same su to daka shine Allah madaukakin sarki yake nuna mana inna fi zalika la ibratan liman yakhsha to sani a cikin wannan akwai abin lura ga masu tsoron Allah in dai musiba ta samu waninka ko dai sakamakon rashin yin abin da ya dace ko sakamakon aikata wani sako to ka sani kai Allah yake so ya wa'azi kai ma ka shiryu ka dena idan wani baya yin wani abu na alheri sai wani musiba ta same shi to ana nufin kai din kai ma da baka yi to ka kiyaye kanka ka shirya ka kinsa domin kada abin da ya same shi kai ma ya same ka domin Allah ya ce wa mahiya min adh-dhalimin bi ba'id azabar mu ba a nesa take ga duk wani azzalimi ba alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin shi yasa Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatan liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud da haka dai Allah ya nemi mana wa'azi da irin abin da ya faru ga waɗanda suka gabace mu وكم أهلكنا من قرية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة سألت وأنشأنا كم مكتاير من بعدها باين شوطي ورتا قوما دوسمتانا آخرين ندبا معنا باين ألا يهلك دوسو يكنزو دوسو باين ألا يتفي دوسو سيكاو ودنسو باين ألا يقاتش داما دا جهنم وني سيباواني إذن كي يباك دامر بكي أمباني دا إتتهني دا تداتش با وسي أقاتش سيباواني abin nufi ka sani duniya ba tabbas ne da ita ba duk wata dama da Allah ya baka aro ce duk wata dama da Allah ya baki aro ce in lafiya ce kake takama da ita kake sabawa Allah da ita to fa zai iya kwace kayansa a kowane lokaci in wadata ce haka ne ko ma dai menene Allah aro yake bayar da kayansa abin da yake nufi in na baka aro to kai amfani da damar wajen yin ayyukan alkhairi lafiya ce kike da ita yi kokari ki ta ibada da ita yi kokari ki ta zuwa wajajen alheri da ita amma kar ki riki lafiyar da Allah ya baki ta zama abin da zaki rinka sabawa Allah da ita in kin yi haka to ki kiyaye ranar da Allah zai zo ya kwace lafiyar taki sai mutun ya zo yana cizan dan yatsa yana takaici ina ma yanzu lafiya ta za ta dawo in rinka sallar dare ina ma yanzu lafiya ta za ta dawo in rinka salati ina ma lafiya ta za ta dawo in rinka yawan karatun qur'ani alhalin da an baka lafiyar kake amfani da ita shine Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay atiyakum al'adhabu thumma la tunsarun an gane ko wattabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli ay atiyakum al'adhabu baktatan wa antum la tashurun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi janbillah fa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taquna hira taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin daka ku kiyaye lokacin da zaku zo kuna cizan dan yatsa kuna nadama kuna da nasari amma lokacin kuma cizan dan yatsan bai da amfani nadamar ba ta da amfani shi yasa ɗan wuta a ranar lahira za su rinka ihu a cikin wuta suna ya Allah mun yanzu mun gane gaskiya a bar mu koma duniya za mu gyara Allah yace awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ba mun tsawaita rayuwarku ba tsawaita rayuwar da in kuna da hankali yace a ce kun gane ba mu jarabci waɗansu ku da wasu jarabawoyi ba dan ku dau haske dan ku dena amma duk kuka ki to dan haka Allah baya bada uzuri ga wanda ya bawa dama bai amfani da dama ba har sai da dama ta kubuce masa to shine Allah yace wa ansha'ana ba'daha qauman akhirina ubangiji yace falamma ahassu ba asana yayin da suka kirdaji ko suka tabbatar da cewa azaban mu za ta zo musu kalmar ahassu bi ma'ana tayaqqanu ay anna al'azaba waqi'un bihim la mahala yayin da suka fara gane cewa azabar fa ta kusa kuma ba makawa za ta cin musu domin wani lokaci mutun yana gane wannan an maka wa'azi an maka wa'azi kaki sai ka tabbatar da cewa to yanzu fa ga wata azaba nan ko wata musiba nan ta tunkaro ba makawa to wani sai kaga ya fara da na sani gab da lokacin da musiba za ta faru amma da na sanin ba zai amfani ba guje-gujen ba zai kai ta gatsira ba shine Allah ya ce idahum minha yarkudun sai kuma kaga sun fita a guje suna kokarin guduwa daga garuruwan nasu ko suna kokarin su ce yanzu Allah mun tuba ayyafiruna haribina sai kaga suna guduwa to shine Allah ya ce la tarkudu kar ku gudu warji'u ila ma utriktum fihi ku koma zuwa ga abin da muka jiyar da ku dadi a cikin sa na gidaje da dukiya da lafiya da ofisoshi da kuke ciki wa masakinukum da mazaunanku mana inda kuke zauna zaunawa kuke rayuwa a ciki inda kuka yi taiwa Allah sabo din a ciki la'allakum tus'aluna domin ku sani za a yi muku tambaya akan wannan zaman da kuka yi da kuma abubuwan da kuka aikata ibn kasir yace hadha tahakkumun bihim wannan kamar goba musu magana ake kamar ɗan wuta ne lokacin da za su rinka ihu suna wayyo mun halaka sai Allah yace la tadkhulu yawma suburan wahidan wa da'u suburan katsira yau kar ku ce kun halaka kawai ku ce kun halakoki halakoki yau kar ku ci ji dan yatsa daya duk hannun ma ku sa a baki ku ciza domin ba zai muku amfani ba domin duk wanda aka ce ya bari ya ki ji to in musiba ta zo masa ba abin ka tausaya masa bane ba wa qala qatada imamu qatada yace istihza'an bihim ana yi gaya musu haka ne dan a cusa musu haushi ba wai dan rarrashi ba la'allakum tus'aluna tabbas ku sani sai an tambaye ku akan abin da kuka yi ai amma kuntum fihi dangane da halin da kuka kasance a ciki min ada'i shukurin ni'ami na kin bada godiyar ni'ima da kuka yi wacce Allah ya muku ma'ana an muku ni'ima ba ku gode ba to ku sani Allah zai tambaye ku kuma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'imi qalu sai ka ji suna cewa ya wainana kai can mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai to da dama zaka ga mutum idan wata musiba ta fada masa bayan da an yi tai masa nasiha an yi tai masa wa'azi bai ji ba sai dawo yana zagin kansa da kansa yana zargin kansa da kansa ni na jawo kaina ni ne kaza kaza ni ne kaza to wannan din nadamar da kake ba za ta maka amfani ba bayan yanzu ne lokacin yin ta ba kamata ya ce tun kafin yanzu kai wa kanka fada kamata ya lokacin da ake maka fadan kaji shine Allah madaukakin sarki yake cewa zaka ji suna fadar haka suna zargin kansu da kansu shine fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'id wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha ghafilun ibn kasir yace e atarafu bi dhunubihim sun yi furci da zunubansu ma'ana sun yi yadda sun yi confessing hatta la yanfa'uhum zalika ta yadda kuma hakan ba zai musu amfani ba anan ubangiji yace fa ma zalat tilka da awahum wannan ba zai gushe ba shine iho ihansu suna yi wa kansu fata mummuna suna tsine wa kansu suna zargin kansu da kansu ubangiji yace hatta ja'alnahum hasidan khamidin har sai da muka mayar da su karmami wanda bai da wani tasiri bai da wani motsi muka bushe su kamar yadda ake kashe wuta da ruwa kaga ta koma ta yi lafas ba ta da wani tasiri ai ma zalat tilkal maqala abin nufi waccan magana ba ta gushe ba wa hiya al-i'tiraf bi dhulmi shine tabbatar wa kai da kai zalunci ba ta kasance ba hajirahum hatta hasadnahum hasadan ita ce abin da ke maimaituwa a bakunan su ubangiji ya ce har sai da muka gama da su baki daya sai Allah ya ce
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق
to ina waɗanda suke shagaltuwa da wasanni gabaran addini ga wasanni gabaran yin abin da ya kamata da yawa daga cikin mutane wasa yana ɗauke hankalinsu musamman yara ƙanana ko matasa masu matsakaitan shekaru ko kuma mata ubangiji ya gaya mana daman akwai da yawa waɗanda rayuwarsu wasa ce ba su fiye mai da hankali su yi abu mai kyau ko mai amfani ba a lokacin da ya dace. Ilamu annama lahayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ديوا أجتم أوجم وسنكو رأيوا ثم يد إتواسا كل ينا بيبير ونواسا واسا ياتوك هنك لنسا ياشق زوجي يسا وديوا ساني نواسا كيكيو واند أكي سيريز ko wasa ne na Nigerian film ko wani American film ko wani Indian film ko kuma wasa ne irin na gala yawan biyawace a wacan biki ka ga mace ba ta da lokacin kanta ba ta da namijinta ba ta da ƴaƴanta duk wani biki aka gayyace ta sai ta kwashi kafa ta tafi ta bata lokacinta wata sai ka ga sanadiyar wannan bikin sallah mai kyau bata iya ba kullun a cikin ramuwar sallah take sai lokaci ya fita saboda hidimar biki ta zama amara kirjin biki to Allah yana so ya nuna mana ita rayuwa ba wasa bace Allah bai halicci duniya dan ai wasa a cikin ta ba Allah bai halicce mu dan yarke mu ababan wasa ba shine Allah ya ce wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibi ba mu halicci sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su dan wasa a'a a wata aya da yake wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار بما هل تسمى دا كسبا باب منفا زتن شوى ألا ياي سمى دا كسبا منفا ونن زتوني إلنا كافري دوان دي زليا هكا أزوج يستو يا كافرتا وبنج جيتي فويل للذين كفروا من النار بني أزابا تاتبتا كافري توتا ما سوزتا شوى ألا ياي دنيا ندن واسا ko Allah madaukakin sarki ba zai yi hisabi ba da haka mutane su sharholi su yi abin da suka ga dama da haka Allah madaukakin sarki yace law aradna da muna nufin an nattakhiza lahawan mu yi wasa ne lattakhaznahu min ladunna da sai mu yi wasan a wajen mu mu yi wasan irin namu ba mu yi wasa da ku ba domin ko da ma a ce Allah zai yi wasa to Allah ya fi karfin yi wasa da dan adam dan adam ba sa'an wasan Allah bane an gane ko da haka Allah yana cewa dama zamu yi wasan to ba da ku zamu yi ba dama zamu yi wasan ku ba sa'annin wasan mu bane ba da haka inda zamu yi wasan to sai mu yi wasa irin namu sai mu yi wasan a wajen mu sai mu yi wasan da wanda ya isa mu yi wasa da shi amma ba ku ba in kunna fa'idina inda ace zamu yi kalmar min ladunna bi ma'ana min indina domin kalmar ladun a larabci tana nufin inda wajen ai min ladunna ai min indina wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman ai min indina ilman to da ka ubangiji ya ce law aradna an nattakhiza lahawan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilina imamu qatada yake cewa da imamu suddi da ibrahim an-nakhai da mugira dan muqsim yace ai ma kunna fa'ilina mu ba ma wasa kwata kwata qala mujahid mujahid yace kullu shay'in fil qur'ani in wa huwa in ka duk wata kalma a qur'ani da tazo da in to musu ake ma'ana korewa ne ba tabbatarwa ba in kunna fa'ilin ai ma kunna fa'ili in antum illa fi dalalin mubin ai ma antum illa fi dalalin mubin in antum illa takdhibun ai ma antum illa takdhibun daka in tana nufin ba haka ba to daka in kunna fa'ilin ba ma wasa ba ma aikata wasa mana Allah yana korewa kansa wasa ne abinda yasa aka kawo wannan ka'idar saboda akwai in wacce take zuwa da ma'anar sharadi in tansurullaha yansurukum in kun taimake Allah shi ma zai taimake ku to kaga wannan in din ba ma'anarta ma ta korewa ba ma'anarta sharadi in kai kaza to kaza zai faru an gane ko in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun in kun taimake addinin Allah shi ma zai taimake ku to kaga wannan in ce shartiya to tana da bambanci da irin waccan in din in kunna fa'ilin in antum illa taklimun in antum illa fi dalalin mubin an gane ko inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqini da sauran su ubangiji yace balbari dai ba wasa muke ba mu ga abin da muke wanda shine gaske na qadhifu bil haqqi ala al batil makan dauki gaskiya mu dora ta akan ƙarya fa yadmaghu sai ta danne ta fa idza huwa zahiq sai kuma ta kore ta mana duk lokacin da ake yin wani abu ba daidai ba to yana daga cikin abin da Allah yake yi sai kuma yazo ya kawo daidai duk lokacin da ake wani abu na kuskure ko na rashin cancanta to Allah sai ya kawo gyara sai ya kawo abin da ya dace dan me saboda Allah madaukin sarki yana kaunar bayin sa baya barin su akan ba daidai ba yana kaunar bayin sa baya barin su akan kuskure to cikin abin da Allah yake wa bayi nagata duk lokacin da wani yake yin wani abin da bai dace ba ko dai shi Allah ya shirye shi ya daina ya gyara da kansa ko in ba zai shirye ya daina ya gyara da kansa ba sai Allah ya kawo wani sauyin sa ko mace ce a gidan miji ta samu dama ta miƙe kafa tana ta yin abin da bai dace ba a madadin ta kula da mijin ta ba shi kulawa sai take wasa da shi ta ganshi a arha to ana nan sai Allah ya kawo wata wacce za ta koya mata hankali to sai kaga wata ba za ta gyara ba sai wata ta shigo gidan sai kuma ta dawo tana yi lokacin kuma ina da kin yi kafin haka kila da bai ƙara aure ba to amma wance daina wance gyara wance yi kaza sanin dabarun da zaki rike mijinki sanin dabarun da zaki kula da kanki sanin dabarun da zaki kula da gidanki duk baki mai da hankali wajen yin wannan ba sai lokacin da aka karo kishiya to kaga cikin zama ya zama dole uwan naki kenan ya zama ana yi ba dan ra'ayin kai ba dan kalubale to kaga wannan bai kamata ba to da haka Allah subhanahu wataala yana nuna mana lallai mu sani shi fa baya barin ayi ba daidai ba duk lokacin da ake ba daidai ba sai ya kawo canji sai ya kawo sauyi sai ya kawo gyara baya barin ayi rashin gaskiya duk lokacin da wani yake rashin gaskiya to sai Allah ya zo ya kawo gaskiya to dan haka in ma zaki gyara ki gyara tun lokaci bai kure ba in ma zaka yi daidai kai daidai tun lokaci bai kure ba domin in ba haka ba Allah ba zai taba barin mutane su zauna akan ba daidai ba Allah ba zai taba barin a zauna ana yin ba abinda ba gaskiya ba to shine yace bal naqdhifu ala alhaqqi bal naqdhifu ala albatili fa yadbil haqqi ala albatili fa yadmaghu fa idha huwa zahir daidai da fadin Allah wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa gaskiya tazo ta kori ƙarya damin ita ƙarya ya cira ni ce ba ta tabbas ba ta zaman dirshan sha abinda ke tabbata shine gaskiya bahaushe ma yace a dade ana yi sai gaskiya ba za ka taba jin an ce wani gaskiyar ka ta kare ba amma za a ce wani ƙaryar ka ta kare dubun ka ta cika to da kaji an ce dubun mucin ta cika to ba abu mai kyau yake ba amma in dai abu mai kyau kake to dubun ka kullum karuwa take fadaduwa take ba za ta cika ba da haka mutukar kina yin abin da ya dace to koda a ce mai gidanki ya kara miki kishiya ba dai ki ihu na kin gaza ba ba dai ki kuka na takaicin an zo an fiki ba ko an kwace miki miji a sai ma dai ki kara samun nutsuwa abin da kika dade kina yi ne aka zo aka dora ko kuma abin da kike yi ne ma an zo an kasa ai gwadan naki amma yana daga cikin abin da ke sa mutum nadama shi ya kiye daidai lokacin da ya samu dama sai wani ya zo yana yi to sai takaici ya rinka damun sa kai aka baka damar baka yi aikin da ya dace da ita ba to da haka mu gujewa abin da zai jawo mana takaici da nadama a lokacin da takaici da nadamar ba za su yi mana amfani ba ubangiji yace walakumul wailu kuma bane ya tabbata gare ku mimma tasifuna dangane da abin da kuke jinginawa Allah na ƙarya kalmar alwasu anan bi ma'ana alkadhibu ibn kasir yace ai ta kuluna wa tabtaruna abinda kuke fada kuma kuke kirkira kuke jinginawa Allah to ku sani azaba za ta cin muku sakamakon wannan abin duk wani abu da kake yi na ƙarya kuma kake jingina shi ga Allah to Allah ba zai bakka ba musamman waɗanda suke ƙarya su jinginawa Allah kishiya su sanyawa Allah abokin tarayya to wannan ba karamar azaba suke jefa kansu ba kuma ba karamar azaba ce za ta cin musu ba to haka nan duk wanda yake yin wani abu na ƙarya da sunan addini ko na rashin sanin ya kamata ta fuskar mutuntaka to ka sani baka ci banza ba kuma Allah a duniya bai kare ka ba bai fallasa ka ba, bai canja ka da wani ba, to a lahira kuma dai azaba tana nan tana jiran ka. Sai Allah ya ce mi
walahum man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftahun.
Allah ya ce walahu man fis samawati wal ardh, duk abin da ke cikin sama da ƙasa lahu mallakar Allah ne, sawa'an mala'iku ne, sawa'an ƴan adam ne, sawa'an aljanu ne, tsuntsaye ne, ruwa ne, duwatsu ne, ko ma menene halittar cikin sama da ƙasa lahu mallakar Allah ce. Lamun din nan lamu tamlik kenan, kuma an gabato da ita a matsayin jaru wal majrur khabar litadulla ala al-ikhtisasi ko litufida al-ikhtisasa, an gabato da ita dan ta nuna nasa ne shi kadai, babu mai tarayya da shi a cikin haka. Asalin zancen man fis samawati wal ardi lahu, haka zancen yake a asali. To amma larabawa sukan yi kwan gaba kwan baya, a dauko kalmar karshe a dawo da ita farko, ta farko a kai ta karshe. Idan suka yi irin wannan zubin na zance, to suna nufin kadaitawa, kebancewa, abin nufi nasa ne shi kadai halittar sama da ƙasa. Suka ce domin da an ce man fis samawati wal ardi lahu, to zai iya daukar nasa ne shi da wani, za a iya cewa lahu wali kulan wali kulan wali kulan, adafi zai shiga. Amma da aka kawo lahu din a farko, to ya nuna babu magana wani kuma ya shiga. Kamar a Hausa ne ka ce nasa ne, ka kara da kalmar kadai, to kadai din nan ta nuna banda shi babu wani. To da haka dai Allah duk wata halitta da ka sani ta sace, ba wanda ya tarayya da shi, ba wanda ya taimaka masa, ba wanda suka hada gwiwa. Walillahi ma fis samawati ma fil ard wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, duk abin da ke sama da ƙasa lillahi na Allah ne, kuma Allah masani ne da dukkan halittarsa. Duk yawan halittar Allah a duk inda ya aje kayansa ya san da abunsa, shi ya aje kuma yana kula da kayansa subhanahu wa ta'ala. To da haka wannan yana nuna mana lallai Allah makadaici ne cikin halitta, makadaici ne cikin mallaka, makadaici ne cikin gudanarwa, to haka nan kuma makadaici ne cikin ai masa bauta subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce wa man indahu, wanda suke wajensa mala'iku kenan, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai gabaran yi masa bauta, wa la yastahsiruna, kuma ba sa lalaci. An gane ko? To ku lura da kyau, a cikin wannan aya an yi amfani da kalmar man man a madadin mama. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu. A wasu wajajen za ku ga ana amfani da ma a madadin man. An gane ko? Malamai suka ce man ana amfani da ita ne ga abu mai hankali, ma kuma ana amfani da ita ne a ga mara hankali. To a nan Allah yana magana ne da halittunsa masu hankali, mala'iku, mutane, aljanu, duk waɗannan su ne masu hankali cikin halitta. Amma marasa hankalin kamar duwatsu, kamar ruwa, kamar dabbobi, kamar bishiyoyi, kaga duk waɗannan ma ne. To shi yasa wani lokaci sai ya ce walillahi ma fis samawati, wani lokaci sai ya ce man fis samawati, dan ka gane halitta da mai rai da mara rai, da mai motsi da mara motsi, da mai hankali da mara hankali, duk ta Allah ce. An gane ko? To sannan a nan da Allah madaukakin sarki ce walahu man fis samawati wal ard, ya nuna wasu halitta a sama suke, wasu kuma a ƙasa suke. To sannan kuma sai ya sake cewa wa man indahu, waɗanda suke wajen Allah. To nan kuma ana nufin mala'iku, tare da cewa man indahu sun shiga ƙarƙashin man fis samawati, amma sai aka sake ware su da ambato. To dan a nuna maka daraja da martaban mala'iku, su ibadun ne muqarrabu, bayi ne wanda Allah ya kusanto da su izuwa gare shi kusanci na matsayi, ya girmama su, ya ɗaukaka matsayinsu, suna can tare da shi a sama. An gane ko? To yana so ya yabe su, kuma ya nuna darajarsu, ya nuna martabarsu. Sai ce la yastakbiruna an ibadati, ba sa girman kai wajen bauta Allah. kenan ya nuna rashin girman kansu yasa suka samu daukaka zuwa ga Allah, rashin girman kansu yasa suka samu daraja a wajen Allah. Kai ma an ka zama mai saukin kai, mai tawalu, mara girman kai, duk abin da Allah yace ayi kai gurgurdan iko, wanda yace a bari ka bari gurgurdan iko, to zaka samu daukaka. Amma matakar zaka yi wa Allah girman kai, yace ayi ka ce a'a, yace a bari ka ki bari, to Allah zai nisanta ka daga gare shi, kuma zai kaskantar da kai. Ku kalli misali Iblis, da a sama fa shi ma yake, amma lokacin da aka ce yayi sujada ga Annabi Adamu yaki aba wastakbara wa kana min alkafirin, yaki yayi girman kai, sai Allah yace sauko kasa, ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sabirin, ba zai yi mun girman kai kuma ka zauna anan ba, fita. Sai Allah ya kaskantar da shi. Wannan yana nuna mana kankan da kai da biyayya ga Allah, da nuna kai ba kowa kowa bane, bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da addini yace ayi, ka miƙa wuya kai gurgurdan iko, duk abin da addini yace a bari, to wannan shi yake jawo daukaka, kishiyar haka kuma shi yake jawo kaskanci da koma baya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, inna Allah auha ilayya an tawadau, Allah ya mun wahayi ya ce in gaya muku ku kankan da kai, kun isa ku nuna ba ku isan ba, duk abin da yace ku yi ku yi, kar ku rinka kafafa da nuna isa akan bayin Allah. Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yabkhar ahadun ala ahad, kar wani ya zalunci wani, kada wani ya nuna wani shi bai isa ba. Kuma manzo Allah ya ce man tawada'a lillah rafa'ahu Allah, duk wanda ya kankan da kai dan Allah, to shi kuma Allah sai ya rinka daga shi. Kana jin baka isa ba, to sai Allah ya rinka nuna ka isa, ka isan, amma baka yi wa mutane girman kai da dagawa, to shi kuma Allah sai ya rinka nuna kai din isasshe ne. Da haka mu kula da wannan kware da gaske. Wannan yana daga cikin shaidar da Allah ya yi wa mala'iku, ba sa girman kai. Wallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, an gane ko? To haka nan annabawa Allah ya musu wannan shaidar, lai yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wa lal mala'ikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a fa amma alladhina amanu wa amilus salihati wa yuwaffihim ujurahum wa yazidhum min fadli wa amma alladhina istankafu wastakbaru fa yu'adhibuhum 'adaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. To da ubangiji yace annabi Isa da dukkan sauran mala'iku da dukkan sauran annabawa, ba wanda ya taba girman kai daga bautawa Allah. Shi yasa ma a wata ayar yace wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannama kadhalika najzi zalimin, duk wanda yace shi ma Allah ne daga cikin su, ana nufin cikin annabawa ko cikin mala'iku, ballantana cikin wanda ba su kai su ba, ubangiji yace fadhalika najzihi jahannama, mu kuma sai mun jefa shi a wutar jahannama, kadhalika najzi zalimin, irin haka muke sakawa azzalimai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku yace ku bauta masa, ku roke shi zai amsa muku. Sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri, wadanda suke girman kai suka kisa bauta mu saboda suna jin sun isa, suka yi girman kai suka kisa bu umarni na, suka yi girman kai suna ganin ba za su rusa na su yi mun sujada ba, ba za su yi mun da'a ba, sayadkhuluna jahannama dakhiri, na sai mun sa su a wutar jahannama, mun kaskantar da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a ranar lahira ana gane masu girman kai, zaka ga Allah ya wulakanta halittar su, ya maida su kamar jan kiyashi, mutane suna tattaka su, duk wata iska da kura in ta taso ta bude su, sakai yadda Allah zai musu kenan na wulakanci. To sannan daga baya kuma a tarkata su a wutar jahannama da su, Allah ya tsare mu. Da haka ubangiji ya ce wala yastahsiruna, kuma mala'iku ba sa gajiyawa wajen bautawa Allah, ba sa sakaci wajen bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmar al-hasaru malamai suka ce shine at-taqsiru, gajiyawa, an gane ko? Ko kuma kasawa. To mala'iku ba sa gajiyawa, shine aya za ta yi bayani akan yadda suke ibada, yadda gajiyawar ba ta samun su. Shine Allah madaukakin sarki yace yusabbihuna al-laila, suna tasbihi tsawon dare, wan nahara da wuni, la yafturuna, ba sa yankewa. Da haka su kwata-kwata haka Allah ya yi su ba sa gajiya, la yata'abuna wa la yamalluna, babu gajiya babu kosawa. kullun cikin tasbihi suke, kullun cikin istighfari suke, kullun cikin hailala suke. Ibn Kathir yace fahum da'imuna, su dawwamammu ne fil amali cikin aiki, lailan wa naharan, dare da wuni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tunda Allah ya halicci sama akwai mala'ikan da yayi sujjada har yau bai dago ba, tasbihi yake ta yi, wani kuma yayi ruku'u har yau bai dago ba, wani kuma yana tsaye yana ta ibadar Allah a tsaye har yau bai durƙusa ba, saboda su ba sa cin abinci, ba sa gajiya, alwalar su ba ta karyewa, ba sa buƙatar matan aure, ba sa buƙatar gidan zama, ba sa buƙatar duk wani abu da ta san yana hana ɗan adam ibada, yakan shagaltar da shi a wani lokaci, to su ba sa da wannan, su kawai Allah ya yi su ne don su masa bauta. Shi yasa lokacin da za a halicci ɗan annabi Adamu suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yanzu za ka halicci wanda zai yi sabo a cikin ƙasa ya zubar da jini, mu ga mu muke maka tasbihi muna tsarkake ka ba dare ba rana. A wata ayar Allah ya ce wa hum la yas'amuna, kwata-kwata ba sa kosawa, ba sa gajiya. Yanzu kai duk himmarka da sallah in kai sai ka ji sallar ta gundure ka, duk himmarka da karatun Qur'ani in kai sai ka ji ka gaji, yanzu kuma kana so ka dan huta. Yanzu duk himmar masu himma a goman ƙarshen nan, in himmar ta yi himma kuma sai ka ga kana Allah Allah sallah ta zo dan a dan huta, lokacin ya wuce. Duk da lokacin azumi yana da daɗi, za ka ji wezan ma ta canja, lafiyar jikinka ta canja, komai yana da daɗi. Amma da yake ɗabi'ar ɗan adam akwai ƙosawa, akwai siƙewa, to wani lokaci sai ka rinƙa ina ma dai a wuce, ina ma dai a ɗan huta, ma'ana taɓa kiɗi taɓa karatu kamar yadda ake cewa. To su mala'iku ba haka bane ba, su mala'iku kullum a cikin ibada suke, kuma ba wannan ne ya fi burgewa ba, kuma ba sa saɓan Allah. Mu za ka ga muna ibadar kuma muna haɗa da me, da saɓo, amma su ba sa yi ibada ce kawai zuriya. To da wannan za mu gane cewa Allah da ya halicci ɗan adam ba wai yawan ibadarsu yake bukata ba, biyayyarsu yake bukata. In yawan ibada Allah yake so, to ai ga mala'iku. Yanzu idan da za a tara mutanen Abuja gaba daya, ibadar da suka yi wa Allah ba ta kai ta wani mala'ika kwaya daya ba, tak, domin shi tun ba a halittarsu ba ma yake bauta Allah. To kaga in a ce yawan ibada Allah yake so, to sai ya yi me? Sai ya yi irin wannan mala'ikan da yawa ya zuba a Abuja. To amma da Allah bai haka ba, yasa mu ɗan adam ɗin mu saba masa mutuba, yau mu yi ibada gobe mu yi laifi, yau mu yi ibada gobe mu gaji, yau mu yi sallah anjima mu tafi kasuwa, anjima mu komo gida mu yi bacci, to Allah yana da wata manufa a kanmu. Shine malamai suka ce ita manufar halittar ɗan adam ba yawan sallah bane kadai, ba yawan azumi bane kadai, a'a akwai wasu manufofin. Daga cikin kololuwar manufar shine biyayya, kawai Allah ya ce kayi ka bari ka bari. Shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ir rasula mimman yanqalib 'ala 'aqibai. Kawai abin da yasa muka ce ku juya ku kalli waje kaza, so muke mu gano waye zai biyayya waye zai ki biyayya. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne dan ya gwada ku, ko ɗan adam ya ga wa zai fi kyakkyawan aiki, ba yawan aiki ba, kyan aiki. To ya aiki yake zamowa mai kyau? Shine a gina shi akan biyayya, a gina shi akan ikhlasi, a gina shi akan bin umarni, ba yin gaban kai ba. Zaki ga ko ke ce mai aikin ki tai miki abin da ba shi kika sa ta ba, komin kyansa baya burge ki saboda ba shi kika sa ba. Amma komin rashin yawan abin da kika sa ta tai miki, in dai shi kika ce tai miki, to in tai miki sai ki jikin ji dadi saboda ta bi umarni. To da haka mu lura da kyau, Allah ba za mu burge shi da yawan aiki ba, amma za mu burge shi da me? Da tsantsar biyayya. Shi yasa Allah ya ce kul hal unabbi'ukum bil aktharina amala, kuna so in gaya muku wanda suka fi asara aiki? Sai ce allazina dalla sa'ihum fil hayati dunya, sune wanda aikin su ya baci tun a duniya. Wa hum yasabuna annahum yusinnuna suna, amma su kuma suna tsammanin wai abu mai kyau suke yi. Ya aikin su ya baci? Saboda sun yi ba a sa su ba, sun yi gaban kansu. Ubangiji ya ce wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya, a ranar lahira za ku ga waɗansu fuskoki masu su suna cikin firgici da tsoro, sun yi aiki sun wahala, amma wuta zan sa su saboda ba ni na sa su ba, gaban kansu suka yi. to wannan shine sharrin bid'a. Ka rinka zikirin da annabi ba shi ya koyar ba, ko biliyan nawa kake yi a rana, shirme kake tunda Allah bai saka ba. Ka kirkiro salati kana yi alhalin ga wanda annabi ya ce, ko ɗari nawa kake a rana, bata lokaci kake, domin ba shi Allah ya saka ba. Shi Allah wanda ya saka shi yake so, in yi maka adadi kai adadin, in bai maka adadi ba kai ta yi ba adadi. Shi Allah baya zalunci, duk abin da kai na alkhairi zai aje maka kayanka, in na shari ne ma zai aje maka kayanka. Da haka wani lokaci in bai ce ka irga ba, yana so ne ka yi iyayenka, shi yana irga maka, shi yana tara maka. Asahu Allahu wa nasuhu, Allah yana kirgawa ko kai ka manta ba zai zalunce ka ba. Da haka mu kula da wannan ka'ida, tana da matukar muhimmanci a rayuwar addini, da yawan mutane ba su fahimce ta ba. Da haka Ubangiji ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Sannan wannan hadis, wannan aya tana nuna mana falalat tasbihi, da daddare da kuma da wuni. Ina jin na faɗa mana ka'ida a baya, duk tasbihin da aka sa masa lokaci to sallah ake nufi, amma duk tasbihin da ba a sa masa lokaci ba to shine tasbihin baki kawai. Amma idan Allah ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, to sallah yake nufi. An gane ko? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, sallah ake nufi. Ma'ana suna sallah da daddare, suna sallah da wuni. Akwai sallolin da wuni ake yin su, akwai sallolin da daddare ake yin su. Maghriba da isha da daddare ne, azhar da asar da rana ne, asuba ce ita ba da rana ba, ita ba da dare ba, a tsakiya take. Fa uha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila, kaga shi ma tasbihi ne muqayyadun bi zaman, da haka sallah ake nufi. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta,
amin.
Ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta,
amin.
Zamu dakata anan sai Allah ya kai mu gobe, kuma gobe za ta zama ita ce jajiberin mu na rufe karatu. Jibi insha Allah zamu rufe karatu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله منا روقنك ده سنانك كيا ده سببينك مدوكاكك بيا منا دكان بكاتون منا الخير كيا يما ده دكان ندامويم مو ارسا لافيه مو كباسو لافيه ماسو لافيه الله كالكن تامو سيتا الله كجكن كيا يما كجكن دكان مغباتم مو مسلمي الله إذا تامو تازو كسامو چكا ده إيمان الله كسامو چكم باين ده أكي انتا وانم وطا الله dukkan addu'o'in da muka yi da wanda aka roke mu mu yi daga bayinka, Allah ka amsa mana,
amin.
Allah ka san damuwoyinmu, Allah ka faranye mana,
amin.
Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya,
amin.
Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya,
amin.
Ka ba mu rayuwa mai albarka,
amin.
Ka ba mu cikawa da imani,
amin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma da lafiya, saka da alheri.